Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol, da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kili. Ana sukar shugaban Amurka Donald Trump akan wani sabon zargi da ake masa na kalaman wariyar launi da yayi aji Asabar, inda ya cecceki wani babban dan majalisar bakar fata ba Amurka, ya kuma kira birnin Baltimore da bakar, inda bakar fata suka filin jayi da wuri da aka cika da ta'asa. Kalaman na Trump sun bayyana ne a cikin wani jerin sakonnin Twitter da ya auna dan majalisar wakilai na Democrat Elijah Cummings, babban mai sukar lamirin gwamnatin Trump din, mai wakiltar gundumar da tafi yawa a cikin Baltimore. Wasu manyan jigajigan jam'iyyar adawa ta Democrat sun maida martani kamar tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, wanda ke kan gaba a cikin masu neman yiwa jam'iyyar Democrat takara a zabe mai zuwa, ya ce lalle waɗannan kalaman kiyayya ne da ba su dace ba. Ita kuwa kakakin majalisa Nancy Pelosi ta zargi Trump da nuna wa babban dan rajin kare haƙƙin bala'adama, wato wariyar launi, da kuma cin mutunci ga wannan shugaba da ke bada shugabanci na gari a Baltimore. An kashe akalla sojojin Pakistan guda 10 a jiya Asabar a wasu hare-haren yan bindiga guda 2, a cewar ma'aikatan sojojin kasar. An kashe sojoji 6 a cikin harin farko a lokacin da yan bindiga akan iyakar Afghanistan suka bude wuta akan sojoji masu sintiri a kusa da tungar jami'an tsaro da ke Gurbaz a yankin Waziristan ta Arewa. An kuma kashe kananan sojoji a hari na 2 yayin binciken wani aiki a kusa da Turbat da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan. Bangaren kungiyar Taliban a Pakistan, wacce ta balli kanta daga kungiyar yan bindiga a makwabciya Afghanistan, ta dauki alhakin kai wannan harin na Waziristan ta Arewa, sai dai babu wanda ya dauki alhakin harin na Balochistan. Amurka ta dade tana fadin cewa Waziristan dai ta Arewa yanki ne da yan kungiyoyin Taliban da Al-Qaeda da ma wasu kungiyoyin suke gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba, lamarin da Pakistan din ta dade tana musuntawa. Ma'aikatan shari'an Amurka ta sanar a ranar Alhamis cewa za ta fara aiwatar da hukuncin kisa a nan Amurka, bayan shekaru 16 da aka dakatar da irin wannan hukuncin, yayin da goyon baya da jama'a ke baiwa hukuncin yake kare yin kasa a cikin 'yan shekarun nan, yayin kuma da yawan jihohi da suka soke wannan dokar ke kare yawa. Hukuncin kisa dai ya shahara tsakanin al'umma Amurka, amma kuma goyon baya da jama'a ke baiwa wannan babban hukunci ya kare yin kasa fiye da lokacin da aka aiwatar da hukuncin na karshe a shekarar 2003. A wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a shekarar 2018, kashi 56 cikin 100 na Amurkawa ne suka amince da hukuncin kisan, lamarin da ke tabbatar da goyon bayan da Amurkawa ke baiwa hukuncin kisan yayi kasa da kashi 70 cikin 100 a shekarar 2003 a lokacin da aka aiwatar da hukuncin kisa akan tsohon soja da yakin Gulf da ake kira Louis Jones Jr., wanda ya kashe abokin aikinsa a wani lokaci. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan Rasha sun kama mutane 1,000 a jiya Asabar, yayin da suke zanga-zangan kin amincewa da shawarar da Moscow ta yanke na fitar da 'yan takara 'yan takarar 'yan adawa a zaben birnin da za a yi a wannan shekara a cewar kamfanin dillancin labaran Rasha din. Wasu kafofin yada labarai a Rasha sun rawaito wani babban dan sandan Moscow yana cewa gabaki ɗaya mutanen da aka kama sun kai 1,174 akan laifuka daban-daban cikin zanga-zangar da aka yi ba bisa doka ba a tsakiyar birnin. An gudanar da galibin kamin ne da cikin tashin hankali. Wani sa'ilin sai 'yan sanda sun yi amfani ko kuma sun yi kokawa da waɗanda suke kokarin su kama su ko kuma su yi amfani da kulki akan mutane kafin su kama su, inji wani da ya shaidi al'amarin. An kama madugun 'yan adawa Alexis Navalny a farkon wannan mako.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi na kasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Masu bukata ta musamman daga sassan duniya sun dukufa ga shirye-shiryen babbar gasar wasannin na kasassu karo na 16 da za a gudanar idan Allah ya kai mu daga ranar 25 ga watan Agustan 2020 zuwa 6 ga watan Satumba a birnin Tokyo na kasar Japan. Haduwar wacce ake kira Paralympics na matsayin gasar Olympics ta na kasassu, wacce ainihi aka kirkiro domin bayo masu bukata ta musamman damar gwada bajinta a fannonin da suka hada da gudun tsere, jifar duwatsu da jifar mashi, tseren kekuna da dai sauransu. Domin kara tantance waɗanda za su wakilci nafiyar Afirka, kasashen da ke cikin wannan gasa za su hallara a kasar Morocco a watan Janairun baɗi. Mafari kenan aka fara tankaɗe da rauraya a jamhuriyar Niger. Wakilin muryar Amurka a Yamai Yusuf Abdullahi ya halarci filin wasan da na kasassu suka fafata, ya kuma zanta da Lawali Manya mai bada horo a fannin wasannin na kasassu.
Yanzu tsare-tsaren da muke daban da fara akwai shafinan na solar zabi, sai bayan shi ne za mu diban babbuna wanda suka yi kowa kwarewa, za mu kawo su ana Yamai mu tara su sai mu ba su horo babba. Tunda yanzu akwai wanda ke na Yamai da suke yi, akwai wanda ke cikin jaha-jaha. To muna son in Allah da makawo su nan gaba da gama su a sa su kowane su kwambala wanda suka shi kusari su za mu dauka mu gama su sai mu ba su horo. Akwai antarna sun dauke nan wanda za su dauka su horo in ba su masu lasan jabirin kawon ice hogin karhe, in kuma masu lashen dutse ne duk wanda kusa, in masu gudu ne, in masu hamburo ne, duka za a zuwa gaba da abin da aka yi kowa a diba ko na dashi ko bibibi ko uku sai a tara su nan. Kuma kai wannan taron ana ba su horo don kwamfisin guda biyu ne. Akwai ta Afirka wadda za a yi ta a Shambiya ne za a ta, akwai ta Tokyo wadda za a yi ta kuma duka 2020 ne za a su, ita wacan wajen September ne za a su, don su biyu ne za a prepare. Kaga wannan ta Afirka ita za ta sa muka shi in yaran mu su kokari za su zuwa kalife, sannan wajen ta Tokyo don haka ne muke son mu yi prepare su daga biyun gaba ɗaya. Kenan mun shimfinan mun kawo su mun zo nan za mu zabe mu diba wani da wani shi sai a ba su horo. Kuma daga nan ciwon da aka kawo ko za kuma dankade da rarraye kuma mu zabo su kuma wanda su kwada don ba a kai duka. Mun dauko biyu sun kai 10 kin kana abin da aka ba mu, in biyu ne, in uku ne, in huɗu ne, su ne za mu zama dauka mai dankade da rarraye sai mu dauki wannan an zama tare da su. Da yawa ba su ban ba aikata ba ne ba, suna zuwa su yi aikin hannu su samu kuɗi. Kenan rokci aka samu samar hana guda ko biyu wadda za mu keɓe mace, to kowa ya haƙuri da wannan aikin nashi ya zo mi wannan aikin mu kai mu koma. Amma ha gani da zautar su suna biyar sur bakwai mai mu sai abin ya zo an gama an yi wannan takarar da yin sa'anan ne za a ɗauka su an sharji ne a ɗauki duka nauyin su. Kenan lokacin da ka gani an muka ce kwana kaza a yi dole za su wannan, amma yanzu muna yi ne kwana ɗaya kwana biyu muna yi kawai dara markredi dara sabudi samedi dimanche shine muke idan kuma nana muna ita da su muna sanan sanu ana ganin hawan su ayya mai sanan sanan nasu nan ka muka ayya mai kudin da suke hali suna ta
jamhuriyar Niger ta saba samun lambobin gasar wasannin na kasassu lamarin da ake dangantawa da jajircewar ƴan wasa da kuma irin yadda gwamnatin kasar ke daukar abin da muhimmanci
sunana Ibrahim Dehebu Abdu na halarci wasa na duniya da aka yi a shekara 2016 a kasar Brazil jihar Rio de Janeiro kahin mutahi na ji abubuwa da yawa a wurin abokanai na ƴan gudu kuma a yanda suka kama mini suka bani ƙarfin guwa gaskiya na ji daɗin wannan abun nasu suma ni da kaina ban yi tunanin wata rana zan gane ni a wannan kasar ba amma me da aka ce komai Allah ke yin shi mu da yawa ne muka yi sai gashi nan na kare na shidda kafin ma in kare na shidda sai da nayi wasanni daki-daki har wurin guda hudu ma zan ce kafin in je karshe gaskiya na samu kula iya bakin gwargwado wanda kasa ta bata mance da ni ba na dauki darsa da yawa a can don menene darsin da na dauka an nuna mini akwai wanda sun ji masu na motsa shikin shi kafin wannan wasan ya zo to ni kuma ina gani sai da aka ce sauran ƴan watanni biyu haka tukunnan muka fara motsa shiki kenan wanda ya fara motsa shiki tsawon watanni biyu baka hada shi da wanda ya fara motsa shikin shi tsawon shekara biyu yana jiran wanga abu amma me da yake da addu'a ƴan uwa kuma da addu'a mutane Allah ya kama mini a cikin mu mutum 126 ni na zaman tona 6 a cikin su kenan gaskiya zan iya cewa wannan abu ne wanda ni da kaina na san ko ban samu abun da naje nema ba na san nayi abun a zo a gani wanda kasa ta za ta yi alfahari da ni
saboda haka bakon shirin na kasa ke kiran kungiyoyi masu zaman kansu su shiga cikin wannan tafiya
lokacin da aka yi wannan na francophone mun tabbato mai dai ta arsha kuma lokacin da aka yi sauran akwai lokacin muna shafaf mu dai da muke kawa amma da mu kawo mai dai ba wanga je paralympic ne muna fatan mu yi aiki tukuri mu kwatanta masu su kuma dan mu ci wannan medal ko da ta ukunce saboda in ba samu medal din ba a samu medal de bronze in muka samu ta gani alhamdulillah idan kana taimo saura cikin shudin duk competition da muke zuwa ina da medal banda waga ta jeux olympiques jeux paralympiques ko don ka san inda matsan ta competition kudi ne sai a tashi daga nan a je Burkina a je wani ne to matsalar in ba president ba don wuri ba gwamnati kuwa sanda take tana iya kayanta amma ba a ce dole sai ta fara abin da ba ta da amma to muna yi sanda aka ce inda kana yi sanda zaka abin zaka ganin yanda zaka bunkasa fa gare shi amma an ba ai to shine dole kwata-kwata ba ai amma ana yi dan ko she ko kwana ɗaya kwana wata biyu tara ana samu wani abu mu tambaya mu samu ko ɗaya ko biyu su je su yi su dawo ai haka ne ko yau da kai mutum biyu uku suka dauta lalle masu kan dama da akwai abin nan ne me yake ce mashi ka wasu CBM haka da suna taimaka mu mai minister ji ya taimaka gaba da don wata ta zai kasashen waje su sun yi mu taimaka mu wannan haka nan ne sosai da sosai yanzu mun samu CSR to lalle tana taimaka mu sosai kaga abin da take mu da ta sai mu kaya ta zo kuma tana daukar mu tana yi yanzu kuma wannan wasan zamu ta champion kuma tana nan tana ji bata gami za ta yi mu ka san kai a harka ta yi ko wala muna son wasu su ma su zo sakama mu amma in ba a kama ba kenan masu hannu da shuni so sai ta ce wani mai kudi ne wani tsawane ne ya kamata zo su ji ta sa taimaka mu kuma samu ma mu diba mu gani tunda na kasan son da ake dibi suna sai abinda masu kafan ba su ba koko masu lahiya ba su ba kowa ya san da wannan inda suna samu an tarma kawan can suna san abinda wancan ya wancan
to masu sauraro nan za mu jabirki a shirin na kasa ba kasawa ba a yau a madadin Yusuf Abdullahi da mai horar da ƴan wasa na kasassu Lawali Manya da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so assalamu alaikum Dai, a bisa kwakwalwar sa baya juya.
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roga, Allah ni kai ne na roga, ba roki ka don ka hui ba.
Kuja ba ha tambaya ni keda ana kira don abawa matasa dama a fagen mulki. Sai ga shi kuma waye gari wannan matashi ya zo bai bada misali mai kyau ba.
Yan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai aga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da yan gwagwarmaya da ke zaune a nan Amurka, Helen Bako da ke jihar California da kuma Hajiya Hurairu Musa wadda ke zaune a birnin New York. Waɗanda muka gayyata domin nazari kan batun marin da ɗan majalisar dattijai mai wakilta Adamawa ta Arewa Alisha Abba ya rika kwafsa wata mace. Na nemi jin matakin da suke gani za a iya ɗauka na kare mutuncin mata da kuma ladattar da wakilan talakawa da suke zubar da mutuncin waɗannan mukamai. Ga abin da Hajiya Hurairu Musa ke cewa.
First of all, ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafaran da yake ya bar office ɗin nan. Secondly, gaskiya mata su tashi. Tsaye in ana musu abin da bai kamata ba ka zauna suna shiru su ringa magana, kuma su kuma waɗannan politicians din nan su gane cewa wannan lokacin ba lokacin da bane. Yanzu lokacin social media ne, kar ka ɗauka wai abin da kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a recording din ka yadda ce. So I hope wannan will be a lesson.
Zai zama ishara.
Mutane ba kawai mata ba. Kowaye dai da yake cima wani zalunci to yayi hattara. Don za a iya recording ɗinka a fitar da shi. Kuma but the only time da zai zama yayi amfani wannan recording in dai hukumar ake
kira. Hukumomi.
Sun take action. An ce yanzu abin kai laifin nan a punishing ɗinka. In ba haka aka yi ba, waɗannan politicians ɗin nan ko masu kuɗin nan ko su waye ne duk wannan dai wanda ya san cewa shi yana da rufon ƙashi da sirrin shi zai iya tozarta wani, ya san zai je ya ba da kuɗi ba abin da za a mishi don yin hukuma ba zai fi shi ko ne ba. To the only time da wannan zai stop in which na ji daɗi IG ɗin ya take action ya ce a kama shi mutumin nan a je a kulle shi. I hope ma daga cikin ne. Kin gane? Amma lesson thing is that gaskiya police in Nigeria da duk jurisdiction in Nigeria ya kamata su ringa kallon waɗannan abubuwan su yi aiki da shi su investigate din shi, kuma in aka finding mutumin guilty a prosecuting din shi period.
Wato Madam Helen, ke kuma mecece shawararki?
Shawara na shine na farko ina kira bisa ga gwamnati Nigeria su yi kokari su taimaki mata. Domin kamar yadda na faɗa abin da yake sa mata cikin wayannan damuwoyi kuma wayansu halaye da bai kamata ba, kuma suna zama cikin abuse, wato suna zama karkashi mutane da suke ci musu zarafi domin rashin abin zaman gari. In za a iya taimako mata, I am training ƴan mata suna tafiya makaranta a goyi bayan su. Sauran mata da ba su iya zuwa makaranta ba a koya masu sana'o'i. Sannan na biyu, na yi murna domin a yanzu kamar yadda ita Hadiya ta faɗa akwai social media. Mata, idan abu ya faru haka da ku, ya kamata ku faɗa ma hukumomi ko kuwa 'yan sanda a gaya musu ga abin da ya faru. Kada ku zanna a ci gaba da cin zarafinku. Wannan fata ya zama abin koyi ga sauran shugabanninmu. Suna jin mu shugabanninmu wayanda akwai wayanda kamar yadda na faɗa akwai wayanda sun ci zarafin mata kuma suna kan ci zarafin mata, amma ba zai ci gaba ba domin Najeriya na canjawa. Saboda haka ya zama abin koyi. Hausa sun ce idan ka ga gemun wani ya ɗau ta ka shafa ma naka ruwa ko? Wannan fata zai zama abin koyi a wurin sauran shugabanninmu. Bai da kyau ku ci zarafin mata. Sannan a ƙarshe na san an saba kafa komitoci a Najeriya. Yawancin lokacin an kafa komiti za a announcing cewa an yi komiti, amma ba za a taba jin menene suka tarar ba, wani irin conclusion da aka zo da shi. Ina fata wannan komiti da aka kafa bari justice ya kasance, wato gaskiyan ta fito. Idan shi wannan mutum ya yi laifi, to a hukunta shi daidai yanda ya kamata. Kuma na kira ga hukumomin mu a kotu din mu, gaskiya wani damuwan shine idan sun tsaya da gaskiya sauransu ba su yin gaskiya, amma idan sun tsaya da gaskiya duk lokacin da aka kama mutum ya ci zarafin mace ko yayi wani laifi, a hukunta shi daidai yanda doka ta faɗa, Najeriya mun nan za ta canza.
To shirin domin iyali ya kuma nemi jin ta bakin waɗansu da ke zaune a nan Amurka dangane da wannan batu. Ga abin da suke cewa,
abu ne wanda bai yi wa kowa dadi ba, bai yi mini dadi ba, ni mazaina na dan Adamawa da kuma matashi, saboda an dade ana kira don a ba wa matasa dama a fagen mulki, sai ga shi kuma waye gari wannan matashi ya zo bai bada misali mai kyau ba. Wannan ya nuna cewa ya nuna yadda amfani da karfin iko akan talakawa yayi nisa a kasarmu na Najeriya. Domin kuma a haka ba abu ne wanda yayi nisa, yana faruwa tsakanin ba tsakanin shugabanni kawai ba, yana faruwa har ga kungiyoyin adinai da makarantu da sauran wurare. Akan takurawa talakawa yero jama'a, aka takurawa talakawa, a takurawa jama'a, amma ba su da bakin magana. Abu ne wanda ba mu ji dadin shi ba, duk da cewa ya fito ya amsa laifinsa yayi kyau yanda ya amsa laifinsa, ya kuma ya bada hakuri, wanda na san kuma na yadda mutanen Najeriya sun yafe mai, amma ya kamata doka ta yi halinta. Ba yadda za a yi irin wani abu ya faru a kasashe da sun ci gaba kamar na Amurka, saboda ko shugaban kasa ya daga hannu ya duki wani ko wata, sai doka ta yi halinta, ba wanda ya fi karfin doka. Wannan ya nuna cewa demokradiyyar mu har yanzu muna baya.
Kamar yadda maganan dukan yarinya da senator ya yi yana nan a fili, an kuma ga su bidiyon da yanda duk abubuwan suka faru. Abin da yake takaici shine, idan matsayi ƴan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati, sai a ga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka, saboda haka su suna wani matsayin da doka ba za ta kama su ba. Wannan matsalan ba yau aka fara ta ba, an daɗe ana yin haka, amma ba ɗauki mataki yanda ya kamata ba. Da tun farko da ake yi an ɗauki mataki, an hukumta wadda ya kamata. Talakawan nan fa su suka zaɓe ku, su suka kai ku inda suka kai ku, in kuka sauko kuna taka su, to ai bai yi ba. Abinda da ya kamata shine duk inda wanda ya laifi komi matsayin shi, idan dai za mu bi dokan yanda ya kamata, komi kowane ne ya yi laifi ya kamata a hukumta shi, ba talaka kane ne ya kamata a ringa cin mutunci ce anawa hukunta shi ba, ana ganin laifin talaka. Amma talakawan nan ya kamata su ma a ji kukansu, a dube su, kuma a kyautata musu. Inda aka taka su, kowane ne ya taka su komi matsayin shi, ya kamata shi ma a bashi horo yanda ya kamata. An yi waɗansu daga baya sosai waɗanda ma suka fi wannan muni, amma ba a ce komi ba, an kyale shi yasa yake cin gaba. To da an gyara tun daga farko, da haka ba ta ci gaba ba. Idan za a horanta wannan, ya kamata waɗanda suka yi daga baya masu ma a hore su daidai yanda ya kamata.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana, mu koma kan zargin cin zarafin ƙaramin yaro kurma a makarantar kurame ta gwamnati da ke Kuje, Abuja. Yanzu ta yi a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman baƙin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa, ‘yan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata da ke zaune a nan Amurka, da dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, musamman Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya.
Komi da madalla. Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.
Send it.